A yau Laraba ne za a rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46. A wani biki da za a yi amma wannan karan bikin ya sha bamban da sauran na baya a tarihin Amurka. Ba kamar yadda aka saba ba, bikin a wannan karan ba zai tara jama'a da yawa ba, saboda matakan yin nesa-nesa da juna da aka sanya sakamakon cutar coronavirus da kuma barazanar yiwuwar aukuwar tashin hankali a birnin Washington da wasu biranen kasar. Bayan tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar makonni biyu da suka gabata, har mutane biyar suka mutu. Tsofaffin shugabannin kasa za su halarci bikin da shugabannin majalisar dokokin kasar. Ko da yake shugaba Donald Trump mai barin gado ya ce ba zai halarci bikin rantsarwar ba. Dr. Nasir Danmowa, wani mazaunin jihar Florida a nan Amurka ne, ya yi tsokaci game da matakin shugaba Trump na kin zuwa bikin rantsar da Biden.
To, wannan abin da ya yi irin ganin damar shi ne saboda ba wai wajibi bane shugaban ƙasa ya tafi rantsar da sabon shugaban ƙasa ba. Amma dai al'ada ce ta ita wannan ƙasa wadda za ta nuna cewa wato an yi musayyan mulki bisa ga lalama. Wanda a duk cikin tarihin ƙasar Amurka shi ne zai zama shugaban biyu wanda taɓa yin irin wannan.
An taɓa samun hakan a baya kenan.
An taɓa samun haka a baya can shekaru da yawa.
To, game da bikin rantsarwar, kamar wani irin abu ne wanda za a iya cewa lallai ya sha bamban da sauran bukukuwan rantsar da shugaban ƙasa da aka yi a baya?
Suna da yawa. Na farko dai kamar magana da muka yi ta farko cewa tsohon shugaban ƙasa ba zai je ba. Abu na biyu shi ne kuma za a yi shi ne kamar ta yanar gizo. An gayyaci mutane kalilan saboda a yi wannan rarrabewa tsakanin mutane. Sannan abu na uku shi ne abubuwan da muke gani a Iraki da sauran kasashen da aka yi tashin hankali. Irin shingen da ake sa kan hanya.
A yanzu haka dai an jibga dubban dogarawan tsaron ƙasa a birnin Washington DC da 'yan sandan yanki don tabbatar da tsaro. Amma a yammacin jiya Talata an cire dogarawan tsaron ƙasa 12 daga tarin waɗanda za su sa ido a wurin bikin rantsar da Biden ɗin, saboda wasu matsaloli da suka fuskanta a baya, a cewar jami'an tsaron ƙasar. Maryam Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.